haka yake sashen Hausa na muryar Amurka ne ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu saurare assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci Alheri Grace Abdu ce tare da sauran abokan aiki muke farin cikin kawo muku wannan shiri da wannan hantsi na ranar Lahadi. Bayan labaran duniya Zara Aminu Fage za ta shigo da shirin dandalin ƴan jarida wanda zai rika nazarin batutuwa da suka shafi aikin ƴan jarida. Sai kuma maimaitin shirin tsaka mai wuya amma kafin mu kai ga waɗannan duka ga halin da duniya ta waye gari.
Jama'a assalamu alaikum. Sunana Mahmud Lalo. Majalisar Dattawan Amurka ta wanke Donald Trump a yankurin tsige shi da aka yi a karo na biyu cikin shekara guda. Inda Republicans suka hana dora masa laifin mummunan harin da magoya bayansa suka kai a ginin Majalisar Dokokin ƙasar. Sanatoci 57 ne suka ki amincewa da dora laifin akan Trump, yayin da 43 suka nuna akasin hakan. Yankurin da ya gaza samar da biyu cikin kashi uku na rinjayen da ake bukata kafin a tsige Trump din kan tuhumar da aka masa na cewa shi ya tunzura magoya bayansa suka mamaye ginin majalisar a ranar 6 ga watan Janairu, jim kadan bayan wani jawabi da ya gabatar. An dai kwashe kwana biyar kenan ana zaman sauraron muhawara a zonar majalisar dattawan. A wannan kada kuri'a da majalisar ta yi a ranar Asabar, 7 daga cikin yan Republican 50 ne suka mara wa yan Democrat baya domin neman a tsige Trump. Sojojin Myanmar sun jingina wasu dokoki da suke hana jami'an tsaro su kama waɗanda ake zargi ko a binciki gidajen mutane idan babu izinin kotu, inda suka ba da umarnin a cakke fitattun masu goyon bayan zanga-zangar adawa da juyin mulkin da aka yi. Wasu jerin sanarwa da aka fitar a rana ta 8 da aka yi ana zanga-zanga akan juyin mulkin na ranar 1 ga watan Fabrairu da kuma kama shugaba Aung San Suu Kyi da aka yi. Su suka katse tsarin da ƙasar ke bi na tafarkin demokradiyya, wanda yake ta taga-taga tun bayan da aka koma kansa a shekarar 2011. Wannan juyin mulki ya haifar da bore a titunan kasar, wanda rabon da aga irinsa tun bayan sama da shekara 10, wanda har ila yau kasashen yammacin duniya suke Allah wade da shi, inda har Amurka ta ayyana takunkumi akan manyan sojojin kasar, yayin da sauran kasashen yammacin duniya ke shirin daukar nasu matakan. Labaran nan zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Akalla mutum 60 ne suka ji raunuka daban-daban bayan da wasu ɗaruruwan motoci da ke amfani da man fetur suka kama da wuta a wani shigen binciken jami'an custom a yankin Afghanistan da ke da iyaka da ƙasar Iran. Lamarin da har ila yau ya haifar da katsewar wutar lantarki ya kuma haddasa asarar miliyoyin daloli. Hukumomin Iran sun tura da motocin kashe gobara da na ɗaukar marasa lafiya zuwa kan iyakar ƙasashen biyu, yayin da mazauna yankin da dama suka yi ta ƙoƙarin kashe gobarar a garin da ake kira Islam Kala kafin daga baya a samu nasarar shawo kanta. Rahotannin farko sun nuna cewa wutar ta faro ne bayan da wuta tankar gas ta kama da wuta, amma hukumomi sun ce har yanzu ba a fayyace abin da ya haddasa gobarar ba. Gwamnan lardin yammacin Herat Wahid Katali ya ce hukumomin Iran da ma'aikatan da kungiyar tsaro ta NATO ke jagoranta Afghanistan sun kai dauki wajen kashe gobarar wacce ta lalata injinan wutar lantarki. Lamarin da ya sa da yawa daga cikin yankin na Herat ya kasance cikin duhu. Afirka ta Kudu za ta buɗe iyakokinta 20 na doron ƙasa domin maido da harkokin tafiye-tafiye, abin da ke nufin za a janye dokokin da aka saka a watan da ya gabata don daƙile yaɗuwar cutar coronavirus, kamar yadda ma'aikatar harkokin cikin gidan ƙasar ta faɗa a ranar Asabar. Ma'aikatar ta ƙara da cewa za a buɗe kan iyakokin ƙasar da Zimbabwe, Mozambique da Botswana, waɗanda aka rufe su a ranar 11 ga watan Janairu. Ita dai Afirka ta Kudu ta kasance ƙasar da ta fi kowace yawan masu kamuwa da cutar coronavirus da waɗanda ke mutuwa a nahiyar Afirka, inda take da sama da mutum miliyan 1.4 da suka rabu da cutar, yayin da sama da 47,000 suka mutu. Ƙasar Lebanon ta karɓi allurar rigakafin cutar COVID-19 a ranar Asabar ƙarƙashin wani tallafin babban bankin duniya, wanda ya ce zai sa ido kan ayyukan yin allurar domin tabbatar da an yi wa waɗanda suka fi bukata. Kusan allurar rigakafin kamfanin Pfizer BioNTech 28,500 aka sauke a filin jirgin saman Beirut, wanda wannan shine kaso na farko cikin guda miliyan 2.1 da za a kai kasar a wannan shekara.
Labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga Zara Aminu Fage da shirin dandalin ƴan jarida.
Rabu na ta zama mai ban jarida.
assalamu alaikum barkamu da warhaka barkamu kuma da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirin na dandalin yan jarida sunana Zahra Aminu Fagi to a makon da ya gabata mun ka muku yadda masu ruwa da tsaki da kuma kwararru akan harkokin tattalin arziki da kasuwa da kuma masana a fagen yada labarai da sadarwa suka yi musayar ra'ayi a jihar Kano dangane da rawar da kafofin yada labarai za su taka wajen ceto tattalin arziki daga dukushewa musamman ma a yanayi na annoba a wannan makon zamu ka muku ci gaban tattaunawar masu ruwa da tsaki akan wannan batu a yayin taron an tabo yunkurin gwamnatin tarayya na shimfiɗa bututun iskar gas daga Ajakuta zuwa jihar Kano kuma shugaban kwamitin gwamnatin jihar Kano akan wannan aiki injiniya Ma'azu Magaji yayi tsokaci
yan jarida suna da haƙi wajen kallon kowanne hali ake ciki dan a ganshi ko mai haske ko mai duhu akan wannan gabar misalin wannan aiki babba da aka gabatar na AKK kamar inda Alhaji bayani yanzu gwamnatin tarayya anda shugaban kasa Muhammadu Buhari a yau an tsaya da tabbatar da wannan aiki ya tabbata wannan aiki ba sabo bane yana daga cikin pipeline guda hudu da cin lokacin Jonathan aka gabatar da su yanzu an yi guda uku an bar AKK a baya idan wannan damar da ta zo mana ba mu amfani da ita ba to za a iya barin wannan aikin ma ya mulhar abada shi wannan aiki abinda yasa Alhaji yake cewa wannan aikin kashin bayan tattalin arziki ne shi wannan makamashi na iskar gas wani sinadari ne da Allah subhanahu wa ta'ala ya sa albarka a cikin sa za a iya yin wutar lantarki da shi za a iya wato tayar da murhun masana'antu da shi za a iya yin sarrafa shi a samar da taki da roba yawancin kayan da suke gaban mu a nan dinnan yanzu kusan duk da wannan makamashi ake yin sa
sai dai sananne akan harkokin masana'antu a jihar Kano Alhaji Sa'idu Dattijo Adhama cewa yayi galibin lokuta akwai gibin sadarwa tsakanin gwamnatoci a Najeriya da kuma yan kasuwa
babu fahimtar juna kyakkyawa tsakanin yan kasuwa da gwamnati ita gwamnati tana da karancin tunanin me za ta yi wa yan kasuwa ta bunƙasa jarunsu ta tallafa musu don ta ji daɗin karɓar haraji su je suna biyan haraji suna cikin farin ciki biyan haraji sifa ce ta kamala sifa ce mai kyau kuma doka ce haka shi kuma tallafa wa yan kasuwa da kuɗin da aka bayar na haraji shi ma ya amfani kuɗin da ibayar a kasuwancinsa shi ma sifa ce ta kamala ga gwamnati wannan abinta ta yana ɗaya daga ciki baya da haka kuma akwai abin da ni a nazarin da na yi 'yan shekarun baya da suka wuce wanda nake fatan mutane su saurara su daɗa jinsa na sha faɗa rashin kulawar gwamnatocinmu da yadda yanayin kasuwancin mu yake da sana'o'inmu da kuma yadda muka kalli ita dimokuraɗiyya da ta zo muke ganin siyasa ita ce komai gwamnati ita ce za ta yi mana komai ita ce za ta taimaka wa kasuwanci ita ce kawai za ta taimaka wa sana'a ita za ta samar da zaman lafiya ita za ta samar da ilimi ba za ta iya ba ita kuma ta kasa yadda da ba za ta iya ɗin ba ta kasa yadda ta jawo waɗanda za su taimaka mata to a nan na yi wani nazari wanda na gano shekaru goma sha biyu na farkon dimokuraɗiyyar nan an yi doka a jihar Kano wacce gwamna isa mata hannu yan majalisa suka wuce suka gabatar da ita ko gwamna ne ita yi a executive bill da ake cewa ko member bill ne daga dan majalisa ko private bill ne daga wani mutumin kansa ko wani abu daga wata kungiya gaba daya a shekaru goma sha biyu na farko guda 131 aka yi wacce gwamna isa mata hannu amma za ku yi mamaki idan na ce da ku a gari irin Kano har kuma wacce aka yi zuwa shekarar da ta wuce wato daga 1919 zuwa 2019 a iya nazarin da na yi amma doka 131 na karanta ta kaf wacce aka yi bayan wannan ce ba kowace na karanta ba amma a dokokin nan babu doka guda ɗaya da take magana a kan kasuwanci ko masana'antu ko aikin gona.
Barista Ibrahim Mukhtar, kwamishinan kasuwanci na jihar Kano, yace
ita jihar Kano kuma ga ce miliyan 20 kayan kuskure saboda kullum mutane shigowa suke, kuma in suka shigo akasari zama suke, sun samu sabon gari wajen zama ya zo, saboda haka kullum mutane shigowa suke. Kuma duk abin da gwamnati ta bawa mutane, misali yawan makarantunta, ta yi lissafinta, ta yi makarantunta na iya al'ummarta, mutane sun shigo daga Maiduguri, sun shigo daga Zamfara, sun shigo daga Katsina, kullum shigowa suke yi. Kuma makarantun nan ba za ka je ka ce ta ƴan Kano bace ba za ku shiga ba, za su shiga. To wannan rashin fahimtar me shugabanci shi ya shigo kasuwanninmu yake kawo mana matsala. Idan mutane ba su bada gudunmawarsu ba, to fa ba za a samu mafita ba. Dole zuciyarmu ta tashi ta bujiro duk waɗannan ƙasashen da muke sha'awa sun ci gaba, wato ƙarfin zuciyar mutane shi ya kawo musu wannan ci gaba.
Shi ma pharmacist Ahmad Gana ya ƙara da cewa
su ƴan jarida akwai rawar da za su taka muhimmiya. Kamar yanzu a duniya, duk da cewa wannan annoba ta zo ta COVID, to amma ai akwai a ƙasashen duniya wanda yanzu ana rige-rige wajen fitowa da allurar rigakafi. To wannan ma dama ce wanda misali zai haɓaka ainihin kasuwancin wancan ƙasashen. To a haka mu ma a nan akwai damammaki na kaman lokacin da ake yi wannan abubuwan, akwai ainihin damammaki da aka samu wanda a cikin ƙasan nan za a iya samu a sarrafa waɗansu abubuwa, wasu sinadarai wanda waɗannan sinadaran za a iya amfani da su wajen ainihin wannan cutar. Saboda haka su ƴan jarida abin da ya kamata su yi a wannan fannin shine su rika zaƙulo irin waɗannan abubuwan, suna fahimtar da mutane cewa akwai damammaki na zuba jari a cikin wannan fanni wanda zai jawo ainihin a ɗauki mutane aiki da sauran abubuwa wanda za su haɓaka. Duk da cewa mun san cewa akwai matsaloli na ainihin kamar rashin gwamnati bata shimfiɗa abubuwan da zai zama masana'antu sun ji daɗin ayyukansu ba, to amma kamar yadda injiniya ya yi bayani, idan aka samu wannan damar zai zama ainihin an sami damar da mutane da yawa za su iya zuwa su kafa kamfanunnuka. Kamar kwanan baya da aka yi wani ɗan bincike, an ga cewa za a iya kafa kamfanunnuka kusan 400 masu turnover na kamar biliyan ɗaya a kowace shekara, misali a nan Kano, na misali sarrafa magunguna. To kaga wannan ai ba karamar abu zai kawo ba. To idan misali su ƴan jarida suna bijiro yawa yayata irin wayannan abubuwa, kuma suna yayata cewa a yi yanda za a zo a maida gurin ya zama za a iya kafa wayannan masana'antu, to wannan ta wannan hanyar ne za su taimaka ainihin a wannan fannin ya zama na cewa mu ma kamar yadda sauran ƙasashe, yanzu a ce ƙasar mu kashi 70 na magungunan da muke amfani da shi sai mun shigo da shi daga ƙasar waje. To yanzu da aka zo ana yin wannan COVID din, to ba a shigo da magunguna, kaga akwai matsala kenan. To amma idan aka samu dama aka wanzar da wannan abubuwan kamar na gas pipeline din nan, to zai zama na mu ma a wannan lokacin zai zama za mu iya ko da kashi 80 ne na magungunan da muke bukata, tunda magani abu ne mai mahimmanci.
Masu sauraro, a nan shirin dandalin ƴan jarida na wannan mako zai dasa aya, sai kuma wani makon mai zuwa idan Allah ya kai mu za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin wakilin muryar Amurka Mahmud Ibrahim Kwari, ni Zahra Aminu Fage ke muku fatan alheri, ku huta lafiya.
A gaida Zara, har yanzu kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga maimaitin shirin tsaka mai wuya.
Tsaka mai wuya.
Jama'a assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci barkamu da sadoma da ku a na sabon shiri na tsaka mai wuya wannan shiri ne wani musamman ne domin yana da tare muhimmanci domin kuwa wanda za ku je na gabatar da wannan shiri shine marigayi Ibrahim Abdulaziz wakilin mu na jihar Adamawa da gangan muka kawo wannan shiri wanda kuma Allah da ikon sa ya zama daman shine shiri na karshe na muhawara da shi Ibrahim ya shirya mana daga can Adamawa din kuma sai ya zama shine shirin sa na karshe a duniyar nan muna kawo wannan shiri ne domin dadda tuna shi da girmama shi da karrama shi ta da yi masa addu'a na neman rahmar Ubangiji bayan hatsarin da ya samu ranar Juma'a 5 ga watan nan na Fabrairu na shekarar 2021 a kan hanyar sa ta zuwa Bauchi daga Yola kuma halartar dauran auren wani hadimin sa ko kuma abokin sa to saboda haka muka ga ya cancanta mu saki jin muryar marigayi din domin a dadda tunawa da shi kuma a dadda yi masa addu'a ba ta da bata lokaci ba da Ibrahim Abdulaziz da karashin shirin sa na karshe da yawo murai Amurka a tsaka mai wuya
inda aka ce nan kawai wannan gwamnati aka ce dai ai an kashe kudaren nan an saje tun lokacin gwamnatin PDP maganar na je Delta ba abu ne da ya shafi gwamnatin APC kadai ba wannan ya shafi duk gwamnatin da suka shuɗe gaba ɗaya ne abin da ke faruwa yanzu don kasa gaban kasa yake ya bada bincike wanda ya faru abun al'ajabi ne kowa ya lanci wannan abin da ya faru kuma ba abu ne mai kyau ba ba wanda ya ji daɗin sa kuma shine shugaban kasa yake dole a bincika fa ga masa suwa suka sata nan ita majalisar tarayya ta ba da dokacin a kudin da aka sata na mai da ta zuwa Baltimore abin da ya faru nan ba wanda ya ji daɗin ka ba wanda yake son ka ko ba wanda zai ji daɗi ko ba zai ba abin da ya faru nan bar sai ce mu wannan abin da ba ne
to do to ku saurare ni barin koma gabarin sa eji ke mu
faru a karkashin gwamnatin ku kenan wannan kai ma dan jami'in mala yake ce ba haka bane
kuma tunda ke yanzu mun jin tarayya kamar ya kai gani kamuli da gwamnatocin jihohi wajen tallafawa su masu karamin karfi sakamakon wannan annoba na corona a jihohi yace shi ya kai kamuli da ku a jihar ku ko kuma a jihohi an taka rawar da ya kamata
to muka a jihar Adamawa alhamdulillah domin mun ga matakin da gwamna na jihar ya dauka kuma wasu jihohi ma alhamdulillah hatta ma da wasu jihohin da APC take mulki su ma sun ban yi rawan gani amma dai abinda ke tafiya a gargajin wannan gwamnati na APC a gaskiya abin Allah wadai ne wanda kuma
to mun ji
alhamdulillah garin da ta ba mai girma da bangasa Buhari wannan mulkin don da ba don haka ba watakila in har da mai girma shugaban kasa bai yi wannan mulki ba wallahi bayan ranci wasu sai sun je suna wa
kabarin shi sujada to bari mu ji amma to mun jira ka rai Dr. Umar Duhu to Dr. Umar to Dr. Umar
sai samu ya mulke da Allah da ikon shi ba a taba yi wa wani shugaban kasa zanga zanga don ta haddan ci yayyawa ba sai wannan shugaban kasa kuma
to ba da ma to ba da ma to Dr. Umar to Dr. Duhu a matakin jihohi da suka dauka ya ga matakin
faɗa kan faɗa wannan annoban
a jihohi
bana ce wani yayi rawan gani wani bai rawan gani ba duk abu ne wanda ya shafi kasa da kuma duniya gaba daya abu ne wanda zamu tsaya ko mutum kana son wani ko baka son shi dole ka bada goyon baya a tabbata cewa an yaki wannan annoban mu tabbata cewa annoban nan ta bar doron kasa gaba daya an samu kuma magani da ta warkar da wanda suka samu suka kamu da ita sai ya san shugaban kasa yau sai da kace shugaban kasa bai ji shawaran ka ba amma shugaban kasa ba farawo bane shugaban kasa bai taba sata ba saboda haka idan wani ya da wani hurra kuma wannan daban ne amma magana cewa ana wasu da kudade to duka dai akamai da kafara na jazzazu an ce bayar na sata da dona da wari saboda haka kowa a kowa mu yi kan ne lema kan mu tabbata cewa mu fa mun yadda cewa zamu gyara kasar nan duka da in ana mulki ba za mu ce PDP take mulki ko APC na mulki ba shugaba ne yake mulki saboda haka mu tabbata shugaban nan ba su goyen baya sun samu sun yi abin da ya kamata sun talaka ya alfari da su
saboda to Dr.
Buhari zai bar mulkin Allah ya danan da shekara uku kowa kuma ya sa rawan gani da yi kuma Buhari ba za ka taba gaje ka ce ya sace kudin Najeriya ba sai dai ka ce wai da suke rashin sun sata wanda kuma ana jira kamar yadda dan wani yace yadda zai kawo kasidai wanda za mu yi amfani da shi mu tabbata cewa mun daure wanda suka yi sata nan wallahi Najeriya ce kai tsaye
shi du ya faɗa kan cewa shugaban gasa baya sata wannan haka yake kuma ka faɗa wa kowa amma abun takaici shine kai gara ce mu samu shugaban gasa wanda yake sata amma masu aiki da shi ba su barna a kan mu samu shugaba baya barna amma kuma yana gani baya tsawatawa ana barna barnan da ake yi yana ji yana gani gyara ma da ake shi kadai yake barnan ya fi a ce yana zagaye da ma'aikatan da gaba ɗaya har talakan da bai san ADCD ba ya san ana barna
amma
shugaban yana kallo don shi baya barna kuma ya hana a yi barnan.
Eti Shehu shekarar 2023 kuna gani PDP ta sa kayan a baya kuma sun ka murmurin za ta iya kai bayanta a 2023
da ikon Allah aiki magayi ne da ikon Allah in har Allah ya sa muna cikin masu rai muna kyautata zaton cewa mai girma matso mataimakin shugaban kasa yadda ya kai labari a wancan karo aka yi mana danniya kamar yadda aka yi a Kano kamar yadda aka yi a Kogi da ikon Allah in dai muna da rai da lafiya yana ɗaya daga cikin 'yan takarar da in an fitar da su zai cire mana kizi a wuta da ikon Allah kuma jam'iyyar PDP ba ta karaya ba tun da ka ga tafi kadinta har aka kai kotun Allah ya isa wanda kuma muka yarda mun bar wa Allah ne Allah ya isa wanda a matsayina na masarin shari'a
amma na ga abin da a matsayin da zai kira da wani da kuke
nan kotu ko kariya ake ya zama gaskiya a dokance a matsayina na masarin shari'a haka yake kuma na yarda da abin da wannan kotu ga yi amma da ikon Allah za mu sake fitowa kuma muna jira kowa ya fito da ikon Allah kuma in har Allah ya sa muna cikin nazurai
kuna da abun tallatawa kuna da abun tallatawa
mun kuwa muke da abun tallatawa fiye da kowa ne ne
Alhaji Abdulaziz jami'ar APC ta nan tana kasa daram daram dam 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 kuma Allah ya da a wannan kuma kai kasa kai yake fadi dun kai dan adawa dama dan adawa ba ka da kawo dai dai bai
ba ku da cire
maganan adawa kake yi Alhaji na kai magana kake kuna nema wajen Allah mu kuma muna fara Allah ne ba mu mulki nan ko muna so mu sake dara kai Allah ya sake ba mu mulki saboda haka mu muna kasa kun san abin da muke yi talaka dai a 2019 an dauka ba Buhari ba zai ci rayuwa Buhari Allah talaka ya sake ce sai Buhari kuma yau ba Buhari kare ba zabi Buhari da APC ne saboda haka 2023 Allah ya tsawo da lafiya za mu sake cin rayuwa bismillah za mu kawo dan takara wadda Najeriya za su sake ta daita a zabe ta abin da nake so in ga wa dan wani yadda shi shine kar mu kawo maganan adawan ana shugabanci shugabanci fata shine kullum mu samu shugaba da zai gyara mana a tattalin arzikin kasa ya gyara kasa ya kawo mutane a zamanto da mutumin Krista da musulmi a zamantakewa a san cewa dukkan wutan yayan annabi Adamu ne saboda haka mu Allah ne ya rarraba mu don a musan kawunan mu da an bar mu duk yaran raya da ba za mu san kawunan ba da kuma ba za a san inda ake saboda haka idan muka ji cewa yau duk wannan ba gwamna na ba ko duk ba shugaban kasa muna kushewa to kushe wannan gwamna mala'ikun sunna za su mala'iku za su ce su amma na da cewa kuma ya zama to amfani ya zama to abin da zama na bala'i saboda haka mu dinga girma ma shugabanni domin me duk mu samu su yi mana aiki ya dauki ta ga yadda aka zabe su yau talaka in yi fita ya ma shugaban Bori to ina ga shugaban nan ba zai sake samu zaman lafiya ba saboda haka ni ina fata shi ne mu kokari
ba Buhari kan an yi mar Bori
ba ba ya shugaba ba ba Bori ba kasa ba ma Buhari Bori ba ai an jira da ai masa Bori aka sanar da aka jira mai ba ya masa Bori ba ai an tafi da ai ma jaman zaro zanga zanga ba ya ma shugaban kasa Bori ba ba wanda ya ma shugaban kasa Bori a Najeriya
ko karkai
ba ba wanda ya ma Buhari Bori a kasar nan
komanda wanda ya Buhari Buhari aka sannan ba wanda ya Buhari kuma ba zai tsaya shugaban kasa Buhari ba Buhari aka sannan ba mutumin bai isa ba
har ni ga an yi wannan kan sai dai kada
ai ba ko ba za ta ba ai ba ko ba za ta bai ba
wanda suka sani
ba ai ba ko ba za ta bai wanda zaman tsoro ne aka sa ku gaza kuma yanzu aka ga zaman tsoro an sake ba da kansu kuma ga dan samu basala a wurin
ai mu kan madagali ne gashi yanzu kana yi wa buwan ka ne ko ganin ka ne gobano Ahmadu
Umar sai dai zama kani na dai ba dai wa na ba dai kani ne ba amma kuma
a maimakon ka ba ganin ka
sai ba yi masa ba yi masa kaza ba ba yi masa kaza ba abin da ya faru shine kace kace lokacin zaman tsaro ya yawanta jar a wata yawanta ba ita garawa hukumar sama kuma ward nashi ma har yanzu sake ga maka ba a kwanci hankali kuma abun ta har fure da yake ta ban zake
to muna godiya to muna godiya to muna godiya eh ti shehu to ga tambaye da zamu kuka to ga
tambaye kuma na san bayar har yanzu kuma shawara zan bayar ba sai na bayar bayane ba akwai inda zan bada shawara wanda zai amfani wanda yafi na musa muna fada bayane
to muna godiya to eh ti shehu eh ti shehu
amma har yanzu din a gundumansa ana samun tashin hankali mutane sun daina noma wurin sun dawo gari
to ina zuwa Dr. Duhu idan an duhu to shikenan yanzu zamu nan ne to ga tambaye da zamu ku
ko
mun ce ba
dan zama
abu da ba dan wannan shine kashin wannan shiri kuma shine kashin muryar ko kuma shirin da Ibrahim Abdulaziz yayi mana a wannan gidan radio kuma a wannan shiri na saka mai wuya domin bayan ya dauki wannan shirin mun dade muna sa bangarorin wannan shiri din Allah da ubangijin sa yayi masa cikawa a ran 5 ga watan February wannan shekara ta 2021 muna jaddada yin juyayi da kuma taya iyalansa da gatumarsa da matansa da ƴaƴansa da abokansa da sauran mutanen da suka san shi da wadanda suka cudanya da shi juyayin wannan babban rashi da muka yi nashi Allah ya ji kansa ya rahamshe shi Allah ya ba mu hakurin jure wannan rashi babba da muka yi kuma Allah ya sa ya cika da imani mu kuma Allah ya sa mu cika da imani mu tare da su cikin imani assalamu alaikum ni Ali Mustafa Sokoto a Washington
Masare albishirinku a watan Fabrairu nan ne sashin Hausa na muryar Amurka zai fara kawo muku sabon shirin ƴan ƙasa da hukuma
yanda ake ba wa kowa aiki mu masu na kasa ba a san a ba mu
shirin ƴan ƙasa da hukuma zai rinka ankarar da gwamnati haƙƙoƙin ƴan ƙasa
hukuma wajibi ta kare rai da lafiya yanda za ta yi ita zai
tabbatar da shugabanci na gari tsakanin al'umma shine burin shirin ƴan ƙasa da hukuma
wallahi wanda dai aikin tsan zanna ya gama da shi da dustbin da tsaye
shirin ƴan ƙasa da hukuma na nan tafi a talatar kowanne mako ta cikin shirin mu na karfe 8 na safe muryar Amurka duniya a tafin hannunku
mun garba ina tausan kanmu ba ma fatawar ne mal samu sai za a gido
Madalla masu saurare nan kuma muka kammala shirye-shiryen mu baki daya na wannan lokaci sai kuma da rana ku ji abokan aikin mu da wani sabon shirin ciki har da shirin matasa a duniyar gizo na Madina mai shanu wanda zai zo muku da karfe 4 na rana agogon Nigeria Niger da Kamaru karfe 3 agogon Ghana yanzu a madadin dukan waɗanda suka bada gudunmawa ga nasarar wannan shirin da suka hada da Salma Abo da ya hada shiri da bada umarni alheri ke muku fata alheri ku wani lafiya mu kuma mu kwana lafiya da alheri